sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a, cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jama'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci na kariya, su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a, jama'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin kasar, yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan.
Tokani labarin kenan. A cikin rahotanninmu na yau, za a ji halin da ake ciki game da tsaro a yankin Sokoto na arewa maso yammacin Najeriya.
Kuma sun kare da tsarukan hasu mara shigowa cikin gari, kuma gaskiya ba. Gaskiya muna buƙatar ainihin ƙarin intervention.
Za a ji cece-kucen da ake bayan da wasu ƴan adawa suka zargi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Isuf Muhammadu da mallakar wata dukiyar da suka ce bai bayyana dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba.
Awon shekara 10 da yayi, dalla guda ba su ya sata. A nan Yamai ba su da hili da sun gwada suka ci shugaban ƙasa ya sata.
To ko me yasa Fasto Abubakar Musa ya jagoranci Kirista wajen yi wa musulmi barka da sallah a jamhuriyar Nijar?
Mun sani duka uwayenmu ne, kuma yannanmu ne, kuma ƙannenmu ne, kuma kakanninmu ne, kuma a Nijar duka mu zuriya guda ne, kabila kuma guda.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Dalo ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo mana. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a, a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Dakarun tsaron Isra'ila sun rubuta a shafinsu na Twitter cewa muna kan kai hari yanzu haka a zirin Gaza, amma daga baya sun ambaci cewa ba a samu kyakkyawar sadarwa ba ne daga ɓangarensu. Sun kuma tabbatar da cewa dakarun sun harba makaman artillery daga cikin iyakar Isra'ila. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa da aka naɗa ta bidiyo cewa Hamas za ta ga babban sakamako. Abinda muke yi kenan, kuma za mu ci gaba da yi ta amfani da ƙarfin soja. Mazauna Gaza da ke kusa da iyakar yankin da Isra'ila sun tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba su ga wata alamar sojojin ƙasa na Isra'ila ba a cikin yankin, amma sun ba da rahoton jin harbin makaman artillery da kuma hare-hare ta sama da yawa. Jama'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki na kariya, su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. Ko da yake har yanzu za a buƙaci sanya takunkuma a cikin ababen hawa na haya, gami da asibitoci, gidajen yari da kuma cibiyoyin waɗanda suka rasa matsugunansu. A ƙasar Japan kuma, a yau Juma'a aka turawa shugabannin kwamitin gasar wasannin Olympic na guragu da kuma gwamnan Tokyo Yoriko Koike wata takardar ƙorafe-ƙorafe mai ɗauke da sa hannun mutane fiye da 350 da ke nema a soke gasar wasannin Olympic ta Tokyo. Ƙasar Japan na fuskantar ƙaruwar yaduwar coronavirus a wurare daban-daban, ciki har da Tokyo, inda aka shirya yin gasar wasannin Olympics din da za a fara ranar 23 ga watan Yuli. A halin yanzu, Amurka ce kadai ƙasar da tafi Indiya yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19, amma jami'an lafiya sun ce ta yiwu ba a samu rahoton cikakken adadin waɗanda suka kamu da cutar ba a Indiya. A yau Juma'a, jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin kasar, yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan. Sansanin na a kudancin lardin Kandahar ne, kuma a baya kimanin dakarun ƙetare 30,000 ke cikinsa da kuma masu aikin kwanta ragi, a lokacin da yakin Afghanistan na kusan tsawon shekara 20 ya tsananta. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Afghanistan, Fawad Aman, ya rubuta ta Twitter cewa an dankawa dakarun ƙasan duk ayyukan sansanin na Kandahar a wannan makon. Sauran kimanin dakaran Amurka 2,500 tare da na kawancen NATO kusan 7,000 dole za su bar Afghanistan ranar 11 ga watan Satumba bisa ga umarnin da shugaban Amurka Joe Biden ya bada.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu yankin Sokoto na arewa maso gabashin Najeriya, inda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Muhammad Nasir gare ka.
Har-haren ta'addanci dai a Najeriya kusan a ce yanzu lamarin ya kwancewa kowa kai domin ba yadda ba a shaidi hari ba daga 'yan bindiga. Harin da 'yan bindigar suka kai wa al'ummar gabashin Sokoto a garin Isa a ranar sallah, duk da yake ba a samu salwantar rayuwa ko jikkata wani mutum ba. A cewar shugaban karamar hukumar Abubakar Yusuf Dan Ali, abu ne mai nuna cewa akwai bukatar daukin gaugawa domin abin ya soma wuce wuri.
Idan na kai report din ga chancellor Sir Gansu mun zauna da su, muna musu bayanin duk abubuwan da ke cikin sa. Dokar gama dina ta haiku a kalubale domin nau ɗaya an kawar shigowa cikin lugari, dokar gama ya kwata. Amma duk sauran lura gama sai dai a tsaya ƙauyukan su. To mu sun kare ta ƙauyukan su ma da shigowa cikin lugari, kuma gaskiya ba. Gaskiya muna buƙatar an ƙare intervention, kuma gaskiya ba. Kuma fulton gwargwadon hali dai suna zagaya sosai. Duk inda an kace musu ga abu ya faru suna aikai kansu.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta DSP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan harin da kuma jajircewar jami'an tsaro wajen korar 'yan bindigar. To sai dai kawo hada wannan rahoto ba samu cikakken bayani ba daga jami'an 'yan sanda mai kula da yankin na Isa. Na tuntubi wani mazaunin garin domin jin yanayin da ake ciki bayan jami'an tsaro sun yi nasarar fitattakar 'yan bindiga.
To yanzu yanayin da ake ciki, dabbobin da anka kama kanana ne anka doka cikin gida, amma sun tafi can. Akwai wani bawan Allah da addan shanu, yara na yan mata kanana haka su ne suke ciwo bakin gari haka, ya tura su kafin a dawo da iri. To can sai sun ka gamo da shanun can, suka kwashe sunka daidai su. Abin da anka yi kiyasi dai da shanun da tsananan dabbobin 35 gabaɗaya, 36 sunka daidai su. Sannan kuma cikin dare jiya akwai nan barkaja wasu yan bangan da katsaron garin su. Wani ya kira ne ya kiga min cewa sun samu labarin mutane sun hito tsakanin Tozai da Gazau, don haka a sanar da mutane, ba a san daidai sunka, amma dai a sanar da mutane. To amma dai har yanzu kawai yanzu ba mu san labarin da sun ka shiga ba.
Lamarin rashin tsaro dai na ci gaba da jan hankulan jama'a musamman a arewacin Najeriya, inda jagororin al'umma ke ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnati. Shugaban Majalisar Koli akan lamuran addinin Musulunci a Najeriya, mai alfarma sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, na daga cikin masu irin wannan kiran.
Rashin tsaro abu ne wanda ke damun kowa, musamman shugabannin gwamnati. Saboda kuma da ƙara kira ga shugabannin gwamnati, daga shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi da sauran al'umma, a ƙara ɗaurin ɗamara a shakan wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasarmu. Abun yana son ya wuce wuri, ko kuma ya wuce wuri, to ana kame-kame na jama'a, ana karɓar kuɗi ta fansa da sauransu. To mu musulmi mun san wannan ba addinin musulunci ba ne, kuma yawanci wanda suke yi ana cewa musulmi ne. To in musulmi ne, muna kira gare su su ji tsoron Allah, su koma ma addinin musulunci, su bi hanyoyi na ƙwarai za su taimaka ma al'umma a samu ci gaba, domin ƙasarmu ƙasa ce mai arziki mai albarka.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da sauraron gwamnati ganin yadda za ta karɓa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi, ko da za a samu sauyi ga matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai, lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan Amurka. An fara tura mai a bututun man da ke gabashin kasar da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka dora laifin akan wasu masu kutsen Rasha da ake kira Dark Side. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga masu ababen hawa da kada su damu. Ya ce wannan matsala ce ta ɗan lokaci, kada ku sayi mai fiye da yadda kuke bukata nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Shugaban ya kuma gargaɗi masu gidajen mai akan kada su ƙara farashin man, yana mai cewa kada wanda ya yi amfani da wannan yanayin don cin riba. Babbar kotun ƙasar Kenya ta yanke hukunci jiya Alhamis na cewa ƙoƙarin shugaba Uhuru Kenyatta na yin garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar ya saɓawa doka, inda kotun ta dakatar da abin da masu sukan lamiri suka kira wani matakin siyasa na neman takawa mataimakin shugaban Barki wanda ya samu saɓani da shugaban a bainar jama'a. 'Yan majalisa sun riga sun sanya wa ƙudurin garan bawul ɗin hannu, wanda ake kira Building Bridges Initiative da Turanci, wanda ya zama wani babban canji ga tsarin gwamnatin kasar da ke gabashin nahiyar Afirka tun bayan da aka fidda sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. Amma a yanke hukuncin akan korafe-korafe da bangarori daban-daban suka shigar, wani kwamiti mai alkalai 5 a kotun ya ce Kenyatta ya yi amfani da wani tanadin kundin tsarin mulki da aka yi musamman don 'yan ƙasa don fara yin canjin, abinda ya sa hakan ya sabawa doka. Gwamnatin wacce ta so a kada kuri'ar raba gaddama bayan da Kenyatta ya sanya wa kuduran hannu don zama doka, ta ce za ta ɗaukaka ƙara.
Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda wannan karan zamu nufi jamhuriyar Niger, inda ake tice kuce tun bayan da 'yan adawa suka zargi tsohon shugaban kasar Isuhu Muhammadu da mallakar wata kaddarar da suka ce bai bayyana ta dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba. Daga jama'i babban birnin kasar ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton.
Ainihi wani jigo a babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana Bana Ibrahim ne ya bankaɗo wannan labari a shafinsa na Facebook bayan nazarin bayanan da rahoton kotun Kurde Kont na 2020 ya kunsa game da kadarorin da Isu Muhammadu ya mallaka kafin ya sauka daga kujerar shugabancin kasa.
Shugaban kasa wanda ya bargado ba a gaya ma mutane ba ina ke samun gidajen da ya mallaka. A cikin gidajen nan akwai gida a Tawa. Da mun kai bincike ba a ma ida ba gine-ginen da ake yi har yanzu ana ci gaba da shi. Mun kai bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne, tunda a cikin mallakan kamfani SNTN ne take. Kundin tsarin mulkin kasa aya 52 ta hana ma shugaban kasa a lokacin da yake mulki ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa da ake ce ma biyan da leta ko kuma na kamfanoni da ake ce ma societe d'etat. An hana mai, an ce in yayi shi ya saba ma doka.
Bana Ibrahim na ganin ya zama wajibi kotun ta Kurde Kont ta sake waiwayar tsohon shugaban kasar ta Niger domin ya yi wa jama'a cikakken bayani kamar yadda doka ta wajabta.
Nauyi ne da ya rataya a wuyar duk 'yan kasa na ganin cewa an kare kundin tsarin mulki. Don ku mun ka ce ya kamata kotu wadda aikinta ce kenan ta sa ido ta gani in ba a saba ma doka ba, ta tambaye shugaban kasa da ya bargado gidan nan wani gida ne kuma tushen gidan daga ina ne ya huto. Indai a cikin dukiyar gwamnati ne ya saba ma doka, kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan.
Sai dai makusantan tsohon shugaban kasar na cewa babu kanshin gaskiya a wannan zargi da suke dauka a matsayin wani shaci fadi maras tushe. Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan fadar shugaban kasar Niger a zamanin Isu Muhammadu.
Wannan mutane mun san su kuma sun san mu. An san su wane ne barayi, su wane ne adalai. Mun gode wa Allah. Tsawon shekara 10 da yayi dala guda ba su ya sata ba. Anan ya mai ba su da hili da su gode suka ci shugaban kasa ya sata. Babu kare guda da shugaban kasa ya amsa na wani yabba wani ko yabba dan shi ko yabba iyalin shi. Kai yanzu shugaban kasa kamar Isu Muhammadu da zai shekara 10 na shugaban kasa, kungiyar Ibrahim ta bashi wannan miliyorori kuma an yi zancen shi da hili wanda bai wuce miliyan 10 ko ma yayi yawa duka gaba daya.
Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ne ya umarci kowanne daga cikin shugabannin kolin kasar ya yi wa kotun Kurde Kont bayani game da adadin dukiyar da ya mallaka kafin soma aiki, sannan tilas ne ya sanar da jama'ar kasa abinda ake ciki game da waɗannan kadarori a kowace shekara. Dalili kenan 'yan adawa ke ganin buƙatar sake duba bayanan da tsohon shugaban kasa ya gabatar wa kotun ta Kurde Kont watanni kaɗan kafin ya shida daga karagar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda al'ummar Kirista suka kaiwa musulmi gaisuwar sallah. Haruna Mamman Bako, gare ka.
A jamhuriyar Niger, membobin kungiyar nan ce ta mabambanta addinai mai suna Sedir, Comité de Dialogue Interreligieux, ke ci gaba da yiwa juna barka da ganin an kammala azumin Ramadan na wannan shekara lolami, kamar yadda Pastor Abubakar Musa, shugaban haɗin kan Kristoci na birnin Kwaniye, mini ƙarin bayani.
Sako da nake da shi zuwa ga uwayenmu, kakanninmu, yannanmu, shugabanninmu, muna musu barka da sallah, kuma muna ma shugabanni barka da shan ruwa, muna musu fatan alheri, kuma bari Ubangiji ya muna gafara, Ubangiji ya nuna alherinsa da jin ƙansa zuwa ga ƙasar mu baki daya. Abin da muke farin ciki da shi ne an yi sallah lafiya, kuma an ƙare lafiya, kuma farin cikin mu duka shi ne zaman lafiya a cikin ƙasa, kuma mu yi murna, mu yi farin ciki domin zaman lafiya da ke ci gaba da yi a cikin ƙasa ta mu. Muna fatan alherin Ubangiji zuwa ga wannan ƙasa, kuma muna ma dukkan mayya, dukkan shugabanni, shugabanni na ƙasa baki daya, muna ma kowa da kowa, malamai dukkan, muna musu barka da sallah, barka da wannan sallah da aka yi, muna musu fatan alheri, kuma gaskiya muna tare da su bisa ga wannan sallah da aka yi. Mun sani duka uwayenmu ne, kuma yannanmu ne, kuma kannanmu ne, kuma kakanninmu ne, kuma a Niger duka mu zuriya guda ne, kabila kuma guda, akwai tabbataka duka tsakaninmu, da haka muna ma dukkan yan uwa kabile daban-daban barka da sallah. A fannin mu muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta mutan Niger. Yadda zan ce, idan babu kwanciyar hankali, dukkan addinan da ke cikin wannan ƙasa babu wani addini wanda zamu iya yi, ba a abotar Ubangiji in babu kwanciyar hankali. Amma addu'a mu shine a kullum muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Niger.
Na tambaye Mallam Tasiu Alƙali, shi ma memba wannan kungiyar ta Sedir ta haɗin kan mabambanta addinai a jamhuriyar Niger da ta kumshi mabambanta addinan na kowane bangare, ko ya suka ji da wannan saƙon barka da sallah da Kristoci suka wa musulmi a irin wannan lokacin da maganar zaman lafiya da tsaro ta dabbiye ƙasashenmu.
Kwarai muka ji daɗi, kwarai muka ji daɗi. Na ce babban abin da adda muhimmanci gare mu a ce ga hanya ta a zauna lahiya a haɗa kai, tunda kowa ya san yau lokacin gau da muke ciki. Kenan da Hausa aka ce in kiɗi ya saki, rawa sakiwa ta kai. Kenan yanzu da an kai bukata haɗin kai, duk hanyar da aka bi a kanun mutane shi haɗu, yanzu ita ce mahi muhimmanci. Sai ga kowa Allah ya ƙara ba mu haɗin kai. Wallahi alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Muna fatan Allah ta'ala shi ƙara haɗa kanunmu daidai ya daida, domin duk sanda an ka ce al'umma kai ya haɗu, to wata ɓaraka ba ta shigowa. Duk ko in ɓaraka ba ta shigo ba, zaman lahiya ya zo, zaman lahiya ko shi aka so.
Sallar dai ta wuce, kuma ababen da suka ɗauki hankulan jama'a a jawaban da magabata suka gabatar a bana shine sha'anin tsaro da yiwa juna adalci da zaran. Muna buƙatar ganin an kwace daga waɗannan itila'in da suka dabaibaye rayuwar jama'a. Haruna Mamman, Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna.
Kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da Amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na nukiliya da Amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump. Sunana Mahmud Dalo. Madalla. To har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar Amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran, da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarda ba. Masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya, yayin da Iran din ke neman a dage mata takunkumin da aka kaba mata. Baya ga haka, akwai bukatar a taka burki ga irin ayyukan da mayakan yan Shi'a ke yi a yankin, waɗanda suke samun goyon bayan hukumomin Iran. David Shenega babban malami ne a cibiyar Washington Institute, kuma tsohon mai ba gwamnatin Trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya. A cewarsa, Iran na matukar bukatar ganin an dage mata dukkan takunkumin da aka saka mata. Kafin ta koma tubar da aka dora ta a wancan matsaya da aka cimma wacce ake kira JCPOA a takaice. Ya kara da cewa akwai kuma bukatar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta takawa Iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da kawayenta a yankin. Yace idan aka dage mata takunkumin da dama, babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata ta dakatar da ayyukanta. Waɗanda suka haɗa da yawaitar makamai masu linzami da mayakan Shi'a masu samun goyon bayan Iran ke harbawa a ko'ina a yankin, kama daga Iraki, Yemen zuwa Siriya da Lebanon. Iran ɗin tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin Biden, da zimmar ganin ta samu makaman da za a mata rangume idan aka koma tebur tattaunawa kan shirin nukiliyar nata. Tun a baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya, amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar yadda ya faɗa. Shugaba Biden kenan ke cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukiliyar Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzoma da Iran take haifarwa a yankin Gabas Tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo, Biden ya alƙawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na Iran, matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaice yawaitar makamai. Ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta JCPOA da kuma ƙarawa Amurka ƙwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfaɗo da wani yarjejeniya, to tamkar an ba Iran ɗin lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi 20, sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi 5, kasan da har ila yau bai kai kashi 90 da ake buƙata ba wajen ƙera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa, amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma ƙarƙashin gwamnatin Obama ba. Alex Fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyar na Iran a Middle East Institute. Yace abin da za a gani shine za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai, amma ba komai da komai ba. Abin nufi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba, amma dai kowa na buƙatar a koma turbar diflomasiyya, inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To haka zalika, gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a Majalisar Ɗinkin Duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diflomasiyya ba abu ne mai sauki ba, domin akwai tambayoyi da dama da ke buƙatar amsa a cewar wasu masu sharhin. Wani kalubale kuma da za a fuskanta da Iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na Yemen, inda take fada kaikaice da hukumomin Saudiya. A farkon watan nan gwamnatin Biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da Saudiya ke jagoranta, abinda gwamnatin Biden ta kira yunkurin maido da hulɗar diflomasiyya da Amurka ke yawan diddidawa. Jama'a, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patrice Ibi da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Julie Lenders Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Akwamu na farko a yau ya fito ne daga gurin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Ma Dawaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. ya ce, "Salam VOA Hausa, ina taya daukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Barka da ƙaramar sallah. Barka da gama wannan azumin watan Ramadan. Da fatan za mu yi shagulgulan sallah lafiya. Daga ƙarshe nake addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Allahumma amin." Wasika ta gaba ita kuwa cewa ta yi, "Muryar Amurka, tabbas gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba. Ina kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da mu gudanar da shagulgulan bikin sallah lafiya cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Mu kauce wa yin tukin ganganci wanda zai iya haddasa haɗari ko kuma asarar rayuka da dukiyoyi, don an ce lafiya jari ce." Sako daga Ahmadu Abacha Macina, jihar Yoben, Najeriya. Shi kuwa Aliko Auta Kafinta, Yalwa gidan akwati Barikin Ladi a jihar Filato, cewa ya yi, "Salam VOA Hausa, dokar da shugaban sojoji ya sa na hana hawan mashin na kwana biyu saboda kada a kaɗe ƙananan yara, wannan dokar ta yi daidai." Haka zalika Abubakar Saluhu Arkime Fataskum da ke jihar Yobe cewa ya yi, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika yunkurin Najeriya na kafa kotu don hukunta masu aikata laifuffukan ta'addanci abu mai kyau ne, don haka muna fatar za a inganta wannan yunkurin. Allah kuma ya ba da sa'a, amin." Shi kuwa Shehu Adamu Rijau cewa ya yi, "'Yan uwana al'umman musulmin Najeriya, a yayin da muke ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah, to kada fa mu manta mu yi wa ƙasarmu addu'ar samun zaman lafiya, don gaskiya ƙasar tamu tana buƙatar samun hakan daga gare mu. Ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karɓaɓɓe ne. Allah ya sa muna daga cikin 'yantattun bayinsa albarkacin wannan wata. Allahumma amin."
To, kafin mu ƙarƙare, ga muryar ta sake dawowa da ɗan bitar labaran.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a, a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki, su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a, jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta miƙa wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan. Bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai, lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan Amurka. An fara tura man a bututun man da ke gabashin Amurka da suka fuskanci ƙalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka ɗora laifin a kan wasu masu kutsen Rasha da ake kira Dark Side.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lelis Gresham wacce ta haɗa shi, ni Ibrahim Kalamusi Garba daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. Wassalam.